أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka da muna shagara da wannan Zulqa'ada hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441. Alhamdulillah, kamar yadda aka sani muna cikin karatu a wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam min Kalamin Khairul Anam. Muna cikin kitabu tahara. A karatun da ya gabata mun tsaya kan hadisi na 5, wanda yau insha Allah za mu tashi akan hadisi na 6. An Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala: idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. An karbo daga Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi ya da ni cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce: idza shariba al-kalbu, idan kare ya sha ruwa ko ya sha abun sha, fi ina'i ahadikum, a cikin wato kwanon ɗayanku, falyaghsilhu sab'an, to ya wanke shi sau bakwai. Walil muslim, a ruwayar muslim kuma, ula hunna bitturab, na farko ya fara wankewa da ƙasa. Walahu fi hadisi Abdullah ibn Mughaffal, an rawaito irinsa a cikin hadisin Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce: idza walaga al-kalbu fi ina'i, idan kare ya yi lallagi a cikin kwano, faghsiluhu sab'an, to ku wanke shi sau bakwai. Wa'affiruhu saminata bitturab, ku cuɗanya na takwas ɗin da ƙasa. Wannan hadisi an same shi daga Abi Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, daga nan ziya da mu Allah su tabbata gare shi, yana cewa idan kare ya sha ruwa a cikin kwanon ɗayanku, to ya wanke shi sau bakwai. To malamai suka ce akwai dabbobi da Allah ya lissafa cewa daman ɗan adam zai yi rayuwa da su, a ciki kuma akwai kare. Saboda haka shi wannan kare ɗin yana da illolinsa, yana da najasa a jikinsa, musamman bakinsa. Saboda haka yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarnin cewar idan karen ya sha ruwa, to lallai a wanke wannan kwanon da ya sha ruwa a cikin, ko kuma sau bakwai a wanke wannan kwano din sau bakwai saboda ya sha ruwa a ciki. Malamai suka ce bayan ya sha din, idan ruwa ne ko kuma wani abun sha ne, to za ya zama najasa abun da ya taba din da bakinsa. Daga lokacin abu ya zama najasa, ba iya wankewan za a yi ba, za a zubar da sauran abun da ya saura na abun da ya bari, sannan tukunna a wanke sau bakwai ɗin. Sannan a ruwayar Muslim aka ce ula hunna bitturab, na farkon wankewa ɗin a wanke da ƙasa. To sannan ga wani hadisin kuma da Abdullahi bin Gaffal ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare lallagi, wato ma'ana ba wai ya sha ruwan ba, ya dan saka harshensa a cikin kwano haka yadda yake yi din nan, to a wanke kwanon sau bakwai nan ma, sannan a cuɗanya na takwas ɗin da ƙasa. To wannan ruwaya cikin idan muka duba guda biyu,
daidai ya ce a fara wankewa na farkon da kasa, na biyun kuma ya ce bayan wanke guda bakwai din, na takwas din ne za a cudanya kasa a ciki sannan sai a wanke. To a nan dai malamai ba su yi sabani ba cikin wankewa din nan, don sabanin da suka yi bashi da wani karfi saboda babu wata hujja, kawai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke nan sun dogara kan haka cewar za a wanke sau bakwai sannan a cudanya na takwas din da kasa. Sannan suka ce in ma in an zo cudawa na takwas din da kasa din, ko a zuba ruwan sai a dauko kasan kuma a zuba sai a faba kenan, ko kuma a fara zuba kasan sannan a kawo ruwan a saka, ko kuma a samu kasar da an riga an cudanya ta daman da ruwa sai a wanke da shi. A wankewa na daya ne ko kuma a wankewa na takwas ne, amma ba zai yi kare lallagi ba, sannan sai a dauko kasa a shafa a jikin wajen da ya lallage ko wajen da ya sha din ba, wannan bai yi ba, dole sai an wanke da ruwa. Sannan malamai suka ce to abin da suke fahimta a cikin wannan hadisi shine ai ana nuna tsafta ne, ana nuna cewar idan kare ya sha ko kuma ya lallage a cikin kwano to a wanke kwano. To saboda haka ashe wani abu na wankewa wanda yake zuwa matsayinsa shikenan, ina ka wanke da shi shikenan yayi kenan. Imamu Ahmad ibn Hanbal da shi da wani kauye ne Imam Shafi'i suka wannan fahimta din, suka ce ashe to wani abu zai tsaya a matsayinsa kenan. Amma jamhur na malamai suka ce ba zai yi ba, yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle sai an wanke da kasa din nan to shine abin da za a yi. Imam Nawawi ya ce ba za a saka omo ko sabulu a wanke kwano a ce an wanke shi sau bakwai ba bai wanku ba, dole sai an wanke shi sau bakwai din nan na takwas din nan a dauko kasa a ruwa. Idan aka wanke aka dauko omo ko sabulu aka wanke ba an kariya taba to bai wanku ba, dole sai an saka yanda annabi nan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai an saka da kasan nan sai an saka. To sai zan malamai suna cikin rudani ba su gane me hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke sau bakwai sannan a saka kasa din nan ba. To sai a lokacin a wannan zamanin sai ake tunani kawai wannan bautar za a yi ta ne kawai, za a bauta Allah ne ta abudan kawai ba tare da an sa hankali a ciki ba, za a hankalce ba za a gane komai ba, a wanke har sau bakwai sannan na takwas a sa kasa, to ba su gane komai ba. Aka ce sai da ilimin zamani ya zo aka samu likitoci sai suka gane cewar a jikin yawun karen nan akwai ciwoyuka da dama wanda dan adam zai iya dauka, sannan ko ba abun da zai yi idan kare ya taba abu to ba abun da zai tsaftace wannan abun sai an hada da kafa. Ka gani yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To wannan dai a takaice shine bayanin da yake kunshi a cikin wannan hadisi. An Umran Maula Usman bin Affan annahu ra'a Usmana da abi wudu'i faqraga ala yadayhi min ina'ihi. Wannan hadisin da zamu karanta an samo shi daga Umran bawan sayyidina Usman dan Affan annahu ra'a Usmana, lalle shi wannan Umran din ya ga sayyidina Usman da abi wudu'i ya sa a kawo masa abun alula, fa afraga ala yadayhi min ina'ihi, sai ya zuba akan hannayensa daga wannan kwanon nasa, fa ghasalahuma thalasa marratin, sai ya wanke su sau uku, summa adkhala yaminahu fil wudu'i, sannan sai ya sanya hannunsa na dama a cikin wannan kwanon alula din, summa tamadmada, sannan sai ya kurkuran baki, wastanshaqa ya sheka ruwa, wastanthara ya face, summa ghasala wajahu salasan, sannan sai ya wanke fuskansa sau uku, wa yadayhi ila almirfaqain, ya wanke hannayensa zuwa gwiwar hannu salasan sau uku, summa masaha da ra'sihi, sannan sai ya shafa da kayinsa, summa ghasala kiltar rajulaihi, sannan sai ya wanke kafafuwan sannan guda biyu salasan sau uku, summa qala, sannan sai ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tawadda nahwa wudu'i hadha, naga annabi ziyada ni ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi alula kwatankwacin wannan alulan da dai, wa qala, sannan yace man tawadda nahwa wudu'i hadha, wanda yayi alula kwatankwacin wannan alula da dai, summa sallara ka'ataini, sannan yayi sallah raka'a guda biyu la yuhaddisu bihi ma nafsuhu bai zancen zuciya a ciki ba ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar na daga zunubansa wannan hadisin an samu shi daga Umran bawa ne sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu sayyidina Usman ibn Affan ya koya wa mutane yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala yanda suke gani to gashi nan yanzu a zahiri alwalar yake gwada musu ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace shi wannan bawa kenan Umran yace naga sayyidina Usman da Ali wa Ruhi ya sa a kawo masa abun alwala to malamai suka ce idan aka ce wudu shine abun alwala wudu kuma shine alwalan kanta saboda haka abun alwala shine wudu in ya masa mata kenan in ya masa don ma kuma ya koma alwalan kanta wanda daman asalin kalmar daga idaa ne wanda ma'anarta shine kyawu kenan kuma da tsaftace jiki saboda haka da aka kawo masa wannan abun alwala fa faraga ala yadayhi min ilahi sai ya zuba kan hannayensa daga cikin wannan kwano wato mana bai tsoma hannun ciki ba sai ya karkata tukunna ya wanke hannayensa sau uku fa ghasalahuma salasa marrati ya wanke hannayensa nan sau uku summa adkhala yaminahu fil wudu sannan sai ya sanya hannunsa na dama fil wudu sai ya sanya hannunsa na dama a cikin abun alwala din wato mana su lokacin abun alwala su da bulle ne suke amfani da shi ba irin namu bane ne yawanci da bulle din kwano ne suke amfani da shi to saboda haka idan ka zo zaka amfani da abun bulle sai ka wanke sai ka karkata hannunka ka wanke sau uku kafin ka tsoma hannunka ciki ba za ka tsoma hannu bane kawai to saboda haka bayan ya wanke sau uku nan sai ya tsoma hannunsa na dama a cikin wannan abun alwala daga nan malamai suka ce ake gane cewar da me malamai fiqh suke cewa a fara da mayamin qablul mayasir a fara wanke dama dama kafin hagu daga nan za a gane cewar da dama ake fara yin alwala an fi so ka fara aikata abubuwan da suka shafi dama kafin ka dawo kai abun da shafi hagu summa tamadmada sannan daga lokacin sai yayi kurkuran baki wastan shaka ya sheka ruwa a hanci wastan tar ya face to waɗannan abubuwa malamai suka ce daga nan ake gane cewar tartib din nan da ake faɗa jerantawa din a jeranta wato yadda ake bi yadda alwala kaga anan sai an yi kokoran baki sannan a sheka ruwa sannan a face sannan summa ghasala wajhahu salasa sannan daga wannan lokaci kuma sai wanke fuskarsa sau uku to anan sheka ruwa a cikin hanci da facewa ya kasance malamai na fiqhu Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Sufyan ats-Tsauri sun ce sheka ruwa a hanci mustahabbi ne ba wajibi ba ne mustahabbi ne bai zama wajibi amma kuma Imam Ahmad bin Hanbal da shi da Abi Layl da kuma Abi Ishaq sun ce wajibi ne sai an shiga ruwa a hancin yanzu za a dora ba zai yi ba wuce ba musabi ba ne to kuma kowanne suna da hujjarsu su Imam Malik su Imam Shafi'i su Sufyan ats-Tsauri da suka ce ba za a shiga ba musabi ba wajibi ba ne musabi ne suka ce akwai hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa asharu min sunanil mursalina abubuwa guda goma yana daga cikin sunnonin manzanni wanda suka ce a cikin abubuwa guda goma na akwai sheka ruwa a hanci saboda haka sunna ne tunda sunna ne kuma saboda haka musahabi ne ba wajibi bane ba bai zama wajibi ba su kuma su Imam Ahmad bin Hanbal suka ce ina ai wajibi ne tunda Qur'ani ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ku wanda kuke imani idan kuka fita shi za ku sallah ku wanke fuskanku saboda haka hanci da baki yana cikin fuska saboda haka ya zama wajibi kenan tun daga Qur'ani ya ce a wanke fuska ga baki daya suka ce saboda haka shine dalilin su sannan suka ji hadisin da suka kawo na cewar abubuwa guda goma suna cikin sunna baya gwada cewar wannan shine istilahin da yake nuna cewar bai zama wajibi a wanke a wanke ai a sheka ruwa a hanci ba to wannan sabani na farko kenan a cikin sheka ruwa a hanci amma dai jamhur abinda malamai suka tabbata kai shine lalle dole a sheka ruwa a hanci kar wani ya ji labari an ce musahabi ne yana ganin za a iya bari a lalle za a sheka ruwa a hanci kafin nan sannan sai a face daga nan sai a wanke fuska sau uku summa ghassala wajhahu thalathan a wanke fuska sau uku wa yadayhi ila al-mirfaqayn sannan a wanke hannaye zuwa wato gwiwar hannu malamai suka ce nan abinda ake nufi gwiwar hannu ana sarka ta a ciki ne kar kai zamani an ce zuwa gwiwar hannu ka wanke iya nan baka saka nan ne a ciki ba har da shi zaka saka a ciki gaba ki dai duka wanke sannan summa masaha bi ra'sihi daga nan sai ya shafa kayinsa to shafan kayin nan ma an samu sabani a cikin ta malamai dai gaba daya malamin furu'a sun yi ittifaki cewar za a shafa kayi babu sabani cikin wannan za a yi shafan kai to inda sabanin ya zo inda sabanin yake shine a sannan sun yi ittifaki cewar musahabi ne a shafa kayi dukansa to amma inda sabanin yake shine za a iya shafa wani sashin kayin ba zan shafa shi duka ba ko kuma lalle sai an shafa shi duka to anan ya kasance Sufyanu Sauri da Auza'i da Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka ce idan an shafa wani abu na daga kayi ya shafu ba sai an shafa kayin duka ba amma kuma sun yi sabani har yanzu cikin iya ina ne in aka shafa ya shafu sun yadda cewa in an shafa wani yankin kayi ya shafu amma kuma sun samu sabani cikin to iya ina ne in ka shafa a kanka ya shafu su da suke ganin cewa za a iya shafa wato wani sashi na kai ba sai an shafa shi duka ba sannan kuma sun dogara su ma da ayan alqur'ani da Allah yake faɗa da muka fara karantawa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum cewar ku shafa kayanku sai suka ce wannan bawu ne da aka ce wamsahu bi ru'usikum ku shafa kayanku wannan bawu din na ba'du ne ana nufin wani sashin kayi ne ba ana nufin kayin duka bane suka ce ba ana nufin kayin duka to anan ma dai malaman sun yi sabani kamar yadda muka faɗa to su kuma su Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal suka ce ina ai wajibi ne a shafa kayi duka ba wani abu a bar wani sashi su ma suka ce hujjar su ta farko shine wannan hadisin da muke karantawa summa masaha bi razi sannan sai shafa kayin sa hadisin da zai biyo wannan hadisin da muke karantawa za a gani a cikin sa cewa yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa kayin nasa ya shafa gaban kayin nasa sannan ya dawo da shi sai da ya kai gaba ya kai baya suka ce saboda haka hujja ne da yake nuna cewa za a shafa kayin nan duka ba sashi za a shafa ba sannan suka ce babu inda malaman larabci a cikin larawa suka gane cewa babu tana nufin babu ne kuma tana nufin sashi ne a'a tana babu ba ta nufin wannan suka ce ba ta nufin haka tana nufin al-isaku ne sadawa a sada abu shine abin da babu take ji saboda haka da Qur'ani yace wa fa'udu rusukum ku shafa kayukan ku yana nufin ku shafa hadda kayin ku ne ba wai za a ware kayin bane da ba ko wani abu a cikin sa ba to abin da dai malamai suka tabbata kai shine a shafa kayin gabaki ɗaya shine kauli mafi rinjaye ba tare da an shafa wani sashin sa ba na'am summa ghassala kilta rijlai salatan sannan daga nan sai sayyidina Usman ya wanke kafafuwan sannan guda biyu sau uku ya wanke su summa qala sannan sai yace ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa an hawdi hada naga annabi ya dan tsalla sabata gare shi yayi alola kwatankwacin wannan alola da dai saboda haka ya zo aikin aikace ne ba faɗa yayi ba gashi nan yayi alolar ya gona musu yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa qala sannan sai yace man tawaddaa an hawdi hada wanda yayi alola kwatankwacin irin wannan alula da nayi summa salla rak'ataini sannan yayi salla rak'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu bai yi zancen zuciya ciki ba malamai suka ce shine bai yi waswasi ba bai yi waswasi a cikin sallar tasa daga alulan zuwa sallar ba wani waswasi da ya kama shi bai ji duniya ta faɗo masa ba bai ji abubuwan duniya sun shigo masa ba, ya miƙa kansa zuwa ga Ubangiji gabaki daya, kamar yadda ya kasance ya faɗa cewa ka cire zuciyarka da komi ga miƙa zuwa ga Allah. To idan yayi haka, yace ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah zai gafarta masa abin da ya aikata daga zunubansa. Wannan shine ƙarshen wannan hadisi. Sai hadisi na gaba, wa an amru bin yahya al-mazini, daga amru dan yahya al-mazini an abi daga babansa, kala yace shahidtu amru bin abil hasan, yace na halarci wajen amru bin al-hasan. Shi kuma amru bin abil hasan din sala abdullahi bin zaid, ya tambaya abdullahi dan zaid an wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam, akan alular annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada abi taurin min mai, sai yasa aka kawo masa wani kwano na ruwa ko wata kwariya ta ruwa. Fata wadda lahu wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai ya musu alula irin alulan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakfa ala yadayhi min taurin, sai ya karkata hannayensa daga wannan kwano din. Fagasala yadayhi salatan, sai wanke hannayensa sau uku, kamar yadda muka yi bayani da ba ya ce wanda mun aka maka kwano budadde zaka karkata ne ka wanke kafin. Sun ma da kare da hufin tau, sannan sai ya sanya hannu a cikin wannan kwano din. Fa madmada wastanshaqa wastantara salasan bi salati ghurafati, sai ya kurkuran baki ya sheka ruwa ya bace sau uku da kamfata sau uku. Sun ma da kare da hufin tauri, sai sake sanya hannu a cikin wannan kwano. Fagasala wajahu salasan, sai ya wanke fuskarsa sau uku. Suma adkhala yadahu fagasalahuma marrataini ila almirfaqaini, sai ya sake sanya hannu har yanzu a cikin wannan kwano kenan. Fagasalahuma marrataini, sai ya sake wanke hannayen sannan sau bibbiyu ila almirfaqaini zuwa gwiwan hannunsa. Sau bibbiyu yayi wannan. Sun ba da kare da ku, sannan sai sake sanya hannayen sai sake ribar ruwan kenan. Fa masa bihi ma ra'asahu, ya shafa kayinsa da su. Fa aqbala bihi ma, ya faro daga farkon kayinsa. Wa adbara, ya kai ya kawo ya kai ta gaba ya dawo da shi. Maratan wahidatan sau daya. Summa ghasala rijlaihi, sannan sai wanke kafafuwansa. Wa fi riwayatin, a wata riwaya kuma, bada bi muqaddami ra'sihi, ya fara ne daga da magabacin kayinsa. Hatta zahaba bihi ma ila qafahu, har ya tafi da shi zuwa ga kiyarsa. Summa raddahuma, sannan sai ya dawo da hannaye kenan, sai ya dawo da su. Hatta raja ila makanin ladhi bada minhu, ya dawo zuwa ga wajen da ya fara da shi. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni zai mun ci Allah ka bada gari shi ya zo mana. Fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin, sai muka fito masa da wani kwano, ai da ruwa a cikin wani kwano. Min sufrin, mai kalan fadifati, at-taw aka ce shi tawrin da ake bada din nan shi ku mutis, wato yana kama da wata kwariya yar karama, shine at-taw din kenan. Wannan hadisin na Amru bin Yahya al-Mazini, idan muka duba za mu ga yayi kama da hadisin baya, bambancin da suke ciki yan kadan ne, cewa ya halarci da annabi Muhammad ya halarci wajen Amru bin Abdul Hasan, sai ya samu an tambaye Abdullahi bin Zaid akan alulan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai za ka kawo masa kwano na ruwa, sai alula irin alulan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ciki ya karkata hannunsa ya wanke sau uku tukunna, sannan sai sanya hannu a cikin wannan kwano ya yi kurkuren baki ya sheka ruwa, sannan ya face sau uku kenan, da salasa karfatin da diba sau uku. Sun ma da kala da hufi tauri, sannan ya sake sanya hannu a cikin kwano. Faga sala waje abu salasin, ya wanke fiskarsa sau uku. Sun ma da kala da hufi, faga sala kuma marataini ila mifakai, sannan sai sake shigar da su ya wanke sau biyu zuwa gwiwar hannunsa. Saboda haka malamai suka ce abinda ake bada dai shine wankewa akmal, mafi cika shine a wanke kowace gaba sau uku, shine mafi cika a wanke sau uku. Amma idan aka yi kasa da uku ma yayi, ba yana ture rishin yin abun da ya kasa uku bane, an yi kasa da uku ma yayi, amma mun bi jiga shine a wanke sau uku din. Sannan sun markale da ba sa bihi ma ra'sun, sannan sai shigar da hannunsa sai kuma ya taba ruwan sannan zai shafa kayinsa, fa qabal bihi ma ya gabatar da ta gaban kayinsa, wa adbar ya dawo da shi yaje gaba ya dawo kenan maratan wahidatan sawraya. Saboda ga wannan hujja ne a wajen malaman da suke ganin cewa za a shafa kayi gaba ɗayan sa, saboda gashi nan hadisin nan ya gudu cewa za a iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi ruwan nan ya shafa sannan ya dawo da shi kamar yadda aka faɗa cikin wannan hadisi. Sun magasar rijilaihi, sannan kuma sai ya wanke ƙafafuwansa. Sannan kofi ruwa can hadin ruwa ya aka ce bada bi mukaddam rasi ya fara da magabacin kansa hatta zahabu bihi ma ila ƙafahu, har ya tafi da shi zuwa ƙeyarsa da ya ɗauka haka har zuwa ƙeyarsa ya kai. Sun maradda huma, sannan sai ya dawo da su hatta waja ila makanin ladhi bada minhu, sai da ya dawo wajen da ya fara da shi din, ya dawo inda ya fara. To saboda haka wannan dai duka yana gudu shafar kai. Abinda aka fi zama a kai shine za a shafa kayin nan duka maratan wahidatan, amma sau da yake. Sannan a wata ruwaya kamar da aka karanta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana sai muka bido masa da wani kwano na ruwa wanda yana da kala kamar na wato fatsi-fatsi. Sannan aka ce at-tawr, ma'anarsa shine wato dan karamin kwano na ruwa, shibbu qist. Wannan dai bayanan wurin za mu yi a cikin can duk bayanin kusan iri ɗaya ne wannan hadisai guda biyu din. Sannan sai hadisi na gaba, ana aisha radiyallahu anha qalat, daga aisha Allah kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yujibu tayammum fi tanawulihi wa taraddulihi wa duhurihi wa fi shanihi kulli. Annabi ya da mata Allah su tabbata gare shi wato damantawa tana burge shi a cikin fitana ulihi, cikin saka takalminsa ne, ko fitara julihi, ko cikin shafa, ko cikin tace kansa ne, ko ulihi da cikin zarginsa, ko bishanihi kulli da duk cikin dukkan shanunsa. Malamai suka ce wannan hadisi yana gwada mana matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna shiga har cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda su gano mana me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yi domin mu koyi da shi. Shi ne sai Aisha take gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama damantawa, yin abu da dama shi ne abin da fifitawa. Malamai suka ce yujibu hudin nan a wata ma'ana shi ne yana fifita dama akan hagu, ko me annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi yana farawa da dama-dama ne, baya yi da hagu-hagu, sai dai abun na hagu ne, amma in da dama ne da dama yake yi. Idan zai saka takalmi shi ne aka ce fita na hudu shi kenan, idan zai saka takalminsa to dama yake fara sakawa. Sannan wata rajuli idan zai tace kansa da hannun dama yake, sannan idan zai tsarkake jikinsa da dama yake, wa fi sha'anihi kulli, a cikin dukkan sha'aninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da dama. Malamai suka ce wannan yana taksisi, gashi na an ce a cikin sha'aninsa duka, ana nufin abubuwan da dama da daman ake yi, kamar shiga banɗaki wannan da hagu ake yi. Saboda haka karka ji an ce wa fi sha'anihi kulli ka ga har da shiga banɗaki, a abin da shiga banɗaki in za a shiga banɗaki za a shiga da kamar hagu ne, da kamar hagu za a shiga a fito da ta dama. Sannan haka shiga masallaci in za a fito za a fito da kamar hagu ne nan ma. Saboda haka abubuwa ne wanda yake nuna wato tsarkakewa da kuma neman yardan Allah da dama ake yin su, kamar saka kaya, kamar cin abinci, kamar shan abin sha, kamar kwanciya, wannan zuwa ne sallallahu alaihi wasallam da dama yake yin su. Amma ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai yi tsaki to yayi da hagu, sannan mutum kada ta zakarinsa da hannun dama nan ma ya taba da hagu. To saboda haka akwai abubuwan da aka ware wanda su kuma da hagu ake yin su. To wannan dai a takaice shine abin da hadisin ya kunsa. An nu'aymu al-mujrimi an abi hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, an karbo daga nu'aym al-mujrim daga abi huraira Allah kara masa yadda daga annabi ya dan cewa tabbata gare shi ya ce inna ummati yad'una yawm al-qiyamati qurral muhajjirin min asari al-wudu. Annabi sallallahu alayhi wasallam yace al'umma ta za a kira su ranar tashin alkiyama burra al-muhajjiri suna masu walkiya masu haske min asarin ruduhi daga wato gabobin alolarsu ko kuma daga gurabin alolansu wa man istata minkum an yudila burratahu falyaf'al wanda yake da iko a cikin ku da zai iya tsawaita walkiyarsa ko haskensa to ya aikata wa fi lafdil muslim alabdin muslim yake cewa ra'aytu aba hurairata yatawadda naga abu huraira yana alula fagasala wajahu sai ya wanke fiskarsa wa yadaihi da hannayensa hatta kada ya buluga mankibai har sai da ya kusa isa zuwa ga kafadunsa ya zo wanke hannu din ya kama wankewa sai da kun zuwa kafadunsa yana wankewa summa gasala rijlaihi sannan sai wanke sawayensa atarafa ila saqaini har sai da kai zuwa ga kubrinsa hannan ya kawo yana wankewa summa qala sannan sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji wannan Allah ya dana mutane Allah su tabbata gare shi ya kuma yana cewa inna ummati lillahi al-ummata yad'una yawm al-qiyamati zakira surana al-qiyama burul muhajjirin suna masu walkiya masu hanke min asarin wudu na daga guraban aluransu wa man istata'a minkum wanda ya samu dama a cikin ku an yudila burratahu zai tsawaita wannan walkiyar tasa wata hajilahu da hasken sannan falyaf'al to ya aikata wa fi lafdil muslim a cikin wani lafzi na muslim kuma du samidu khabiri sallallahu alaihi wasallam naji masoyi na annabi Muhammad sai ya dani Allah tabbata gare shi ya kuma yana cewa tablughu hiyatu min almu'mini wato kawa tana kaiwa wa mu'mini haisu yablughul wudu inda alorarsa ta kai masa kawar mu'mini tana kai masa inda alorarsa ta kai masa wannan hadisin an samu shi daga Nu'aymul Mujri daga Abi Hurairah Allah kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al'umma ta za kira su ranar tashin alkiyama suna kelkeli suna haske na daga guraban alolansu to sannan anan ci kalman gurrun da aka kawo din nan cewar mun fasara shi da gelgeli saboda malamai sun ce ana nufin fiska ne saboda haka ita fiska kuma gelgeli take sannan shi tahjil da aka kawo mun fasara shi da haske saboda ana nufin sauran gabobi ne sauran gabobin jikin mutum su ne za su nayin haske fiskarsa kuma tana gelgeli a ran tashin alkiyama saboda wuraren da yake yin alola ne suke haske din nan za su yi haske a kiyama idan an je malamai suka ce wannan falala ce da Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da sauran al'ummai su ga wani abu wanda zai na haske a jikin su saboda wannan ibada da suke yi na alola sai aka ce wa cewa ba wani tsami kwani zai da gurata ko fali fal wanda ya samu dama a cikin ku zai tsawaita wato wannan walkiyar ta to ya aikata to akwai maganganu anan malamai suka ce mazahib din da yawancin su sun tafi akan cewar tsawaita wuraren alola mustahabbi ne mustahabbi ne to amma Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal sun tafi akan cewar ba za a tsawaita wuraren yin alola ba na ba za a tsawaita wuraren yin alola ba kwata kwata babu wata gaba da za a tsawaita ta wato ma'ana a wanke ta fiye da kima duk daga hadisin nan zamu ji yadda zamu warware insha Allah yadda suka faɗa to suka ce dalili ko shine wannan hadisin baya gwada cewar ka tsawaita wuraren alolanka suka ce bu wani tsami ko an yi zila gurrata hu fa da yaf'al wanda ya samu dama a cikin ku ya tsawaita wuraren alolansa ya aikata wannan magana ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam magana Abu Hurairah ne shi ya fara Abu Hurairah ne ya fada wannan magana magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kare a inda yace za a kira mutane na ranar rashin alkiyama suna wato fiskar su yana walkiya sannan gabobin su suna haske amma wannan magana na kare sai na Abu Hurairah ne ya fada ita suka faɗi haka suka ce hujja ta ɗaya kenan sannan hujja ta biyu shine hadisan da muka gabatar guda biyu da muka karanta su dan na sayyidina Usman da na Abu Ibn Yahya al-Mazini wanda suka rawaito gashinan sabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gode yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake halula kuma babu inda aka nuna cewa ga wani sahabi yau yana halula da yazo wanke hannunsa sai da kawo shi kafadarsa saboda wankewa ko kuma ga wani yau yana halula da yazo wankewa sai da yazo wanke sahunsa sai da kawo shi zuwa ga wato kabrinsa sannan suka ce idan muka duba zamu ga an kawo cewa ga shawani lafazi na muslim cewa Abu Huraira yana halula ya wanke fuskarsa da ya wanke hannayensa har sai ya kai zuwa ga kafadunsa sannan ya wanke sahunsa har ya kai zuwa ga kabrinsa sannan ya ce gashi ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wanda ya tsawaita guraren alolansa ai wanda ya wanke guraren alolansa za a kira shi ran tashi alkiyama suna kirkiri suna haske saboda wannan guraren to anan suka ce baya gwada cewar duk sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba yin wannan sai Abu Huraira shi da yansa ba wanda ya taba yin alola aka ga ya wuce nan da aka ce dinnan sai shi yau ba wanda ya wuce gowar hannunsa sai shi sannan ba wanda yake alola aka ga ya wuce wato nan idon sawunsa har ya kawo kabrin sai sai Abu Huraira shi da yansa ya haka sannan mutum guda goma ne suka rawaito wannan hadisin sannan babu ruwayar hadisin da aka rawaito aka kawo cewar fa man istaba minkum an yaqila ghuratu bal yafal dinna sai wannan ruwayar ta Nu'aymul Mujrim ita ce kawai aka kawo wata da wannan magana da sannan shi Nu'aymul Mujrim din a cikin wato littafin Muslim da Imam Ahmad an tambaye shi yake cewa shi dai bai sani ba wannan magana ta karshen cewar wanda ya samu dama ya tsawaita guraren alolansa ko ya tsawaita haskensa da walƙiyarsa bai sani ba maganar Annabi ne ko maganar Abu Huraira ne shi da rawaito hadisin shi kansa saboda haka malamai da suka bi wannan hadisin suka yi kace-kace suka ce ina ai babu ba yanda za a tsawaita sannan ga ayan alqur'ani da ta faɗi yanda ake yin alola ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum lis salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi ko wasawwiru rusukum wa ajrukum ila al ka'bayn kaga ai gashi na yi bayani kowanne wuri an ce ga iya inda za a wanke saboda haka suka ce wannan baya gwada cewar za a tsawaita wuraren wankewa din baya gwada ni haka sannan a wani hadisi da muslim ya rawaito akwai wani malami yake ce masa abi hazib ya zo ya samu sai na Abu Huraira yana alola sai zo ta ba sai na Abu Huraira sai sami sai yana alola da ya zo sai ya ga ya wanke hannunsa har kafada da ya zo wanke sahu sai ya ga ya wanke sahu har zaranganinsa sai ya ce sai na Abu Huraira wa koya maka wannan alola sai ya ce masa ashe kana gani na ne ai da kana gani na da ba zan yi ba amma dai naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasken mumini ko kuma warkiyar mumini tana kai masa inda alolarsa ta kai to daga nan malamai sai suka ce to wato wannan abun kaga taksisi ne a shi Abu Huraira dan kuwa da ya san Abi Hazim zai gan shi yana wannan alolar to da bai yi ba yace da na san zaka gani da ban yi ba to saboda haka abin da dai malamai suka tabi a kai shine ana yin alola iya inda aka bar din nan iya nan ake tsayawa ba a karawa wannan dai ina ga za mu takaita nan insha Allah abinda muka karanta din dai Allah ya ba mu ladan su abinda muka kuskure Allah ya gafarta mu dan akwai mai tambaya cikin abin da aka karanta to bismillah na'am hadisi na shida أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة الله قال عن سيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم يأتي قال يأتي إذا شرب الكلب إذا كري شاروة في إناء أحدكم أتكين قالوا نديمكو توفد يبصره سبعا يوانكي في صوبه الواقع المسلم أكتش أولا هن بالتراب نفركم أوانكي دكاسا walau fi hadisi abdullah bin mughaffal a cikin hadisin da abdullah bin mughaffal ya rawaito kuma aka ce annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ya ce idza walagar kal idan kare ya lallahi ya cire harjan sannan da yake cirewa ko da bi sharuwan ba cikin kwanon dayan ku fafsiluhu saban a wanke shi sau bakwai wa'abiruhu tamina bitturab a cika na takwas din akwaban takwas din da kasa eh akwaban takwas din da kasa na tashi wankewa a wanke tare da kasa
ana hadisi na takwas din da Allah ya kusan da duniya ya shafa zuwa nan sanasi adiba din ne zai hada da wani ya hada da gurbin da ke shafa zuwa
ba ne bane a wannan hadisi yana gwada cewar yayi kamfan yawa ya kamfano sau uku ne kowanne yayi shi sau uku ne kowanne ya ba yayi majin su bane ba ya hada bane ba hada waye ba yayi kowanne sau daya amma dai kamar da muka fara cewar idan ka wanke ma ka gane idan ka debo ruwa ka kurkure ka shaka ka sake diba ka kurkure ka shaka yayi wannan duk yayi yawa an yi ikhtilafi akwai sabani a ciki akwai wanda suke ganin kamfata ɗaya ake yi amma kaga ana an ga maka salasa bi salasa garfatin kamfata uku akwai wanda suke cewa idan aka diba guda ɗaya za a kurkure baki a sheka hanci a sake yi a yi haka har a yi sau akwai wanda suke cewa a in aka yi sau ɗayan shikenan ya isa akwai wanda suke cewa za a yi ɗaya ne ka diba ka kurkure baki ka gama ka diba ka sheka hanci ka gama na kilta da jilai shi ne kafafu guda biyu in an ce kilta su ne biyu kenan sai ya wanke sawayensa guda biyun nan ba guda ɗaya ba ya wanke su sau uku su ma na tara an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ƙara mata yadda ƙalar ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mutane Allah su tabbata gare shi yujibu hujjayyamun damantawa yin abu da dama yana burge shi sabanta ko kuma yana fifita yin abu da dama fita na qulihi cikin saka takalminsa wa tarajjulihi da cikin tace kansa wa qulihi da cikin farkinsa wa fi sha'anihi kullihi a cikin kuma dukkan sha'aninsa yana yin abu da dama na'am hadisi na nawa? Na bakwai to su kake zuwa cikin hadisi na bakwai to na'am hadisi na bakwai yana cewa an karbo daga Umran ko bawan Usman bin Affan ya ce ya ga Usman sai na Usman ya sa kawo masa abun alola sannan sai ya zuba ruwan akan hannunsa ya wanke sau uku ya wanke hannayensa sau uku sannan ya saka hannunsa a cikin abun alolan ya kurkure bakinsa ya sheka ruwa ya face ya wanke sawayensa sau uku sannan ya wanke hannayensa zuwa gwiwan hannunsa sau uku sannan ya shafa kansa sau uku sannan ya wanke sawayensa sau uku sannan ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan alolan da ya yi sannan ya ce wanda ya yi irin wannan alola da ya yi bai yi zancen zuciya ba sannan ya sallah da ta'ayyu bai yi wani abu a ransa ba to shikenan Allah ya gafarta masa abin da ya kasa da zunubansa wannan shine na'am hadisi yana a to wannan ai sai ka duba wani wajen da baka gane ba sai ka tambaya duka za a sake karantawa inda baka gane ba sai ka tambaya lokaci ya riga ya tafi za mu tuka ta na abin da kuwa da daidai Allah ba mu dalin sa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana abin da bari Allah ya san Allah ya wurin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
sai lokaci babu ban
na'am
sai fariya sai kasu